This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar. ‘Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada ƙuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua duk da ya kamu da rashin lafiya. ‘Yan sanda a Somalia sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe aƙalla mutum bakwai a ranar Alhamis yayin da ya tayar da riga ɗauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro ya zargi wasu ɓata garin jami'an tsaro da sayarwa da 'yan ta'adda makamai.
Yana faruwa. Bindigogi masu yawan gaske da ke hannun ɓata gari ainihin su na gwamnati ne. Haka kawai a ɗauka a saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda. Wannan wani irin masifa ce.
Haka kuma za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta karyata labarin cewa wasu 'yan majalisu na Arewa na shirin tsige shugaban majalisar.
Wani lambo aka yi an yi wani tarko ne domin a nuna wa Gosa Fabio kan cewa mutanen Arewa ba su yarda da shi ba, ba sa tare da shi.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan. Sannan kuma muna tafa da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da za mu ji daga bakin malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar, wanda shi ne shugaban da ya shirya harin ta'addancin ranar 7 ga watan Oktoban 2023 da Hamas ta kai kan Isra'ila wanda ya haifar da yakin Gaza. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa da aka fita a ranar Alhamis cewa kisan Sinwar da sojojin Isra'ila suka yi wata rana ce mai kyau ga Isra'ila, ga Amurka da kuma duniya. Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu tare da yin wata sanarwa ga manema labarai lokacin da ya isa birnin Berlin na kasar Jamus. Kuma na gaya masa cewa hakika mun gamsu da ayyukansu, kuma yanzu lokaci ya yi da za mu ci gaba matsawa zuwa tsagaita wuta a Gaza, tabbatar da cewa mun bi hanyar da za mu iya bi don yin abubuwa masu kyau a faɗin duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana Sinwar a matsayin ɗan ta'adda na duniya a 2015, kuma Amurka ta ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci. 'Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada ƙuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua duk da ya kamu da rashin lafiya. Majalisar dattawan ta amince da tuhume-tuhume 5 daga cikin 11 da ake tuhumar Gachagua, inda nan take ta cire shi daga mukaminsa. Kamar da kakakin majalisar dattawan amma sun kingi ya sanar da takardarin jiya. Gachagua, wanda ya kamata ya bada bahasi da kansa, an kwantar da shi a asibiti da abin da lauyoyinsa suka bayyana da tsananin ciwon kirji kafin ya iya yin hakan. An dakatar da zaman amma daga bisani aka ci gaba. A ƙarshe 'yan majalisar dattawan sun kaɗa ƙuri'a kan tuhume-tuhume 11 da suka haɗa da zarge-zargen zagon ƙasa, mallakar dukiya ba bisa ƙa'ida ba, da yi wa shugaban ƙasa zagon ƙasa da dai sauransu. Gachagua ya musanta dukkan tuhume-tuhumen. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Somalia sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe aƙalla mutum bakwai a ranar Alhamis yayin da ya tayar da riga ɗauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar. 'Yan sandan Somalia sun ce an kai hari ne da misalin ƙarfe 3:30 na rana a agogon yankin, inda suka bayyana cewa harunkunar bakin waken ya afko a gaban wani gidan cin abinci da ke kusa da babban ofishin 'yan sanda na birnin. Cikin wata sanarwa da suka fitar, 'yan sanda sun kara da cewa harin da wani dan kunar bakin wake ya kai ya auna wata inuwar hutawa a gaban wani wurin shan shayi kusa da makarantar polizia, inda ya kashe akalla mutum 7 tare da jikkata wasu 6. Sanarwar ta kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da jami'an 'yan sanda da fararen hula. Shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da wani shahararren dan wasan barkwanci na Somalia, Sugal Abdul, da wani dan sanda da ke kula da tsaron asibitin kwararru na Yardima Ili da kasar Turkiya ta gina a Mogadishu.
In an jima kaɗan, Hafiz zai sake dawo da labarai. Kafin nan, yayin da a Najeriya aka lalata bindigogi kimanin 2,400 da aka kwato daga hannun wasu ɓatagari, mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro ya ce wasu 'yan sanda da sojoji na saida wa 'yan ta'adda makamai. Ko ta yaya mai dokar bacci ya buge da gingiri? Ga rahoton Hassan mai na kaina.
The worst human beings, I have always been feeling terrible. The worst human being is a policeman or a soldier who will take arms from his own formations and sell it or hire it out for the bad people to come and kill his own colleagues.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Malam Nuhuri Badu kenan. Kinana ta cewar mafi lalacewar dan adam a ban kasa shine dan sanda ko soja da zai dauki bindiga daga inda yake aiki ya sayar ko badawa haya ga 'yan ta'adda, daga ƙarshe kuma ya amfani da ita a kashe abokan aikin sa. To wannan shine ƙarshen lalacewa. Wannan shedani ne, ya ma wuce kidnapper ko Boko Haram. Dama dai an dade ana zargin wasu baragurbin 'yan sanda da sojoji na saidawa 'yan ta'adda bindigogi, zargin da a hukumance yau Malam Nuhuri Badu ya tabbatar da shi.
And it happens, it is happening. Sizable number of illicit weapons in our own midst.
Yana faruwa, kwarai yana faruwa. Bindigogi masu yawan gaske da ke hannun ɓata gari ainihinsu na gwamnati ne, haka kawai a ɗauka a saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda. Wannan wani irin masifa ce? Dole a dakatar da hakan. Dole mu yaƙi wannan shaidanin jami'ai. Akwai kuma wasu mutane dillalan sharri da ke can wasu nahiyoyi, su ƙirƙira bindigogi su kawo mana wannan ɓangare domin mu karkashe junanmu.
So that we kill ourselves.
Malam Nuhuri Badu ya ci gaba da cewa,
Look happening in this Sahel. What do you call it? Niger, Chad, Mali.
Duba ka ga abin da ke faruwa a yankin Sahel. Niger ne ko Chadi, Mali ko Burkina. Babu wani yanki a duniya da ke fama da irin abin da muke fama da shi a nan. Za ga mutane matalauta, amma babban abin da za a kawo musu shine makamai su karkashe kansu, maimakon a kawo musu ci gaban kimiyya don ci gaban kansu. Malam Nuhuri Badu na magana ne a wani gangamin lalata makamai sama da 2,400 da hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Najeriya ta yi a wani sansanin soja na Muhammadu Buhari da ke wajen birnin Abuja. To shin a ina ne aka samu waɗannan bindigogi har sama da 2,000 da aka lalata su? DIG Babatunde Kokuma shine babban daraktan wannan hukuma.
These weapons have been mopped up by the military.
Waɗannan makamai, sojoji, 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ne suka kwato su daga 'yan ta'adda, da ma waɗanda wasu 'yan ta'addan suka mika da kansu bayan sun yi saranda. Kana nan gaba kaɗan kuma za mu lalata waɗanda hukumar custom ta kama.
By the Nigerian Customs Service.
Kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo masanin tsaro ne.
Abinda Malam Nuhuru Badu ya faɗa gaskiya ne. Ba zan ce ba a samun na jami'an tsaro ba, ana samu, sai dai ko su ma na jami'an tsaron ya kamata a yi ma jami'an tsaro adalci a raba biyu. Wasu ɓata garin jami'an tsaro na saida ma 'yan ta'adda, wannan na yadda. Sannan kuma gaskiyar magana, wasu 'yan ta'adda na samun su a inda suka kashe jami'an tsaron. Wani bin ma za su je kawai don su samu makamai su kashe jami'an tsaro, ko kuma su kai hari ga rumbuna na aje-aje irin wannan. Da niyya duk mun gani, kaga wannan ba za a ce jami'an tsaro suka saida ba.
Kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo. Wannan dai ba shine karo na farko da hukumar shawo kan yaduwar makamai a Najeriya take lalata irin waɗannan makamai ba. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da hakan zai yi wurin samar da tsaro a cikin ƙasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Kamfanin haƙar ma'adanai na Zinjin na ƙasar China ya shirya tsabdan sayar da aikin haƙar gold a mahaƙar ma'adanai na Achim da ke Ghana daga kamfanin Newmont na ƙasar Amurka akan dala biliyan ɗaya. Shin za a iya kallon wannan a matsayin wani bangare na ƙara faɗaɗa niyyar tabbatar da kasancewar ƙasar China a Afirka? Wakilin murya Amurka Idris Abdullah Bako ya tattauna mana da masanin tattalin arziki da wasu masu ruwa da tsaki kan wannan sabuwar yarjejeniya.
Kamfanin Newmont na kasar Amurka ya yanke shawarar sayar da mahaƙar ma'adanai na Achim ga kamfanin Zijin, mafi girman kamfanin haƙar ma'adanai na kasar China, domin cimma wani bangare na ci gaba da shirin karkatar da kadarori zuwa ga masu hannun jarin kamfanin, kamar yadda shugaban Newmont Tom Palmer ya faɗa a wata sanarwa da kamfanin ya fitar ga yarjejeniyar. Mr. Palmer ya ƙara da cewa kammala wannan yarjejeniya cikin nasara zai ƙara ƙarfafa amincewar mu ga Ghana a matsayin mafi dacewar wurin haƙar ma'adanai. Duba da cewa waɗannan kamfanuka guda biyu na ƙasashe ne da ke gogayya da juna don samun gindin zama da faɗa a jihar Afirka, wato ƙasar Amurka da China. Sai dai in ji masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Attijani ya ce ƙasar Amurka da China na da hulɗar kasuwanci mai kyau wanda ya tasiri ga wannan yarjejeniyar.
Akwai alaka mai kyau abin da ya shafi kasuwanci tsakanin Amurka da China. In mun mai da hankali kan dalilin da ya sa ita Newmont ta sayar Achim Mining ta ba Zijin, shi ne farko tana bukatar makudan kudade don ci gaba da harkokinta na yau da kullum, sa'annan kuma lokaci ya kai waɗanda suka zuba hannun jari da a maida musu kudadensu.
Irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, yace duk da cewa Amurka na da ƙarfin soji da tattalin arziki, amma ƙasar China na ƙara faɗaɗa tushen tabbatar da kanta a Ghana da ma Afirka baki ɗaya.
Ka duba the bigger picture of geopolitical abin ganda kenan tsakanin Amurka da ita China, na ce China na kadan-kadan tana samun tasiri sosai ban cewa tafi Amurka, domin Amurka da karfin tattalin arzikinta da makamanta tana ya furuntumin kasashe su yi abinda take so, amma ita kasan China ta zabura ta kawo jiki wanga lokaci ne yin civil society organization kungiyoyin da ke zaman kansu su tambayi gwamnati wangan kamfanin China da za ta shigo menene za ta ba mutan Ghana da ya fi wanda ita kamfanin Amurka na Newmont ke ba.
Kungiyoyin farar hula da masana sun yi suka kan wannan yarjejeniyar kasuwancin, inda suka ce za ta kasance nasara ga waɗannan kamfanuka guda biyu, Newmont da Zijin, amma ban da Ghana. Shugaban asusun zuba jari kan ma'adinai, Farfesa Douglas Boating, ya ce wannan cinikin cin fuska ne ga Ghana, domin ya kamata tuntuɓa asusun kafin a kai ta yi ga kamfanin China. Alhaji Baba Ahmed, mai tsara shirye-shirye ne na kungiyar ƙananan masu kakar ma'adinai da ke da lasisi, ya ce
ko lokaci muna so local investors look, amma in abu yazo akan na ba sanar da mutane kamin dai kaji an doki an ba wani kamfani ya je yana yi.
Kamfanin Newmont dai ya ce zai ci gaba da aiki a Ghana ciki har da zuba jarin dala miliyan 950 zuwa dala miliyan 1,050. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawa ta ƙaryata labaran da suka yaɗa cewa sanatoci da suka fito daga arewacin ƙasar na kitsa maƙarƙashin tsigi a Fabio. Amma a zaman su na jiya Alhamis, wasu sanatocin sun nuna masa goyon baya tare da yi masa mubaya'a. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Daura ta haɗo mana.
A ranar Laraba da ta gabata ne, wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo mai suna Order Paper Nigeria ta wallafa wani labari da ya nuna cewa sashin jami'an tsaro na farin kaya, wato DSS, ta mamaye majalisar dokokin ƙasar a yayin da ake raɗe-raɗin tsige shugaban majalisar dattawa Goswill Abbabio. Ba a nan labarin ya tsaya ba, domin jaridar ta ce sanatocin arewa ne yake yunkurin tsige shi. Wannan ya sa zaman da 'yan majalisa suka yi jiya Alhamis ya nuna cewa wasu sanatoci sun fito sun nuna goyon bayansu ga shugaban majalisar dattawa Goswill Abbabio. Sanata Ahmed Abdul Ningi yana daga cikin sanatocin arewa, kuma ya bayyana wa muryar Amurka hujjar matakin da suka dauka.
Abin da ya kawo wannan batu, wasu suna so su yi amfani da wata dama da batta nan domin su haɗa mutanen arewa da Goswill Abbabio. Mu mutanen arewa Goswill Abbabio ba shine matsalar mu ba, mu mun san matsalar mu,
gosu a Fabio baya ɗaya daga ciki. Saboda haka mun tashi a madadin wakilan na Arewa kan cewa mun ba mu da matsala da shi. Ba shakka akwai ɗan takararmu daga Arewa kuma ya wuce. Saboda haka ya ji kaman kan cewa shi shugaba ne na Najeriya ba su ‘yan Arewa ba wani laifi da ya musu da za a ce an zuɗuro shi. Amma mun tabbatar kan cewa wani lambo aka yi an yi wani tarko ne domin a nuna wa gosa Fabio kan cewa mutanen Arewa ba su yarda da shi ba, ba sa tare da shi. Mun tabbatar kan cewa mu ba shi ne matsalan ba, mun san matsalan mu kuma mun san su waye ba sa son Arewa.
Shi ma ɗan majalisar dattawa daga jihar Nasarawa ta Yamma Ahmad Aliyu Wadada ya ce wannan labari na kanzon kurege ne kawai, domin ba a shafukan jaridu za a cire shugaban majalisa ba.
Tun ranar da kika ga a rubuce wai gashi nan za a cire shugaban majalisa yau, to ba za a cire shi ba. Idan za mu cire shugaban majalisa ba labari a yi, cire shi kawai za mu yi. Don me? Don mu ne. Ko da ma za a ce da goyon bayan wane ne da su wane ne ya zama, sai da yardan mu muɗin ya zama. To ranar da yardan ta ƙare za mu sallame shi. Amma for now ba abun da yayi, ba ma wanda ke tunanin wannan wahala da ƴan ƙasa suke ciki, wanda su suka zaɓe mu muka zo wannan wuri shine tunanin mu yanzu. Wasu hanyoyi za a samu sauki.
Amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu Umar yana ganin akwai abin dubawa a yadda abubuwa ke gudana a dandalin sada zumunta, kuma kalubale ne ga majalisa.
Kaman yanda dandalin sada zumunta ya fara tabo majalisar ƙasa, wannan kalubale ne a gare su na su ɗauki matakin da ya kamata don tsaftace wannan dandalin sada zumunta, domin kullum aka shiryo wata ƙarya game da majalisa. Maimakon su ɗauki mataki, a sai dai su ƙaryata, daga ƙaryatawan kuma an tsaya a nan kenan. To in kuma ba ɗaukan mataki aka ba don a tsaftace wannan abu dandalin sada zumunta suke, to wannan abu ne wanda zai haddasa fitina ba kaɗan ba.
Abin jira a gani shine irin matakin da majalisar za ta ɗauka, ganin cewa wasu suna nuna goyon baya ga kafa kwamiti na musamman domin duba irin wannan matsala na labaran ƙarya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1931 49 60. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Hukuncin kotun koli kan baiwa kananan komai cikakken ƴancin gashin kai a Najeriya, har yanzu akwai masu yin wani gani-gani.
Mu a matsayinmu na majalisar dattawa, za mu roƙi gwamnoni da su ‘yan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa Annabi kar su duba kansu, su yi wa kansu kiyamalaini, su tsaya su ɗau lokacin gwamnatin da suke ciki ganin irin kuɗin da ake warewa, me yasa baya faruwa.
Gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shi kenan kuɗinsu yana hannun shugaban ƙasa, shi zai kashe musu.
Kuma duk da haka hukuncin kotun kolin ya sa zaburar zuba zaben kananan hukumomin da shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa ke cewa a gaskiya jama'a sun riga sun fara sauya tunani.
Al'umma sun fito kaman wani general election, tunda suna shauƙin kananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka. Na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu.
Shi kuwa shugaban kwamitin aikin Hajji Aminu Kilan Tare Najeriya cewa yake sun ɗora sanwar samar da sassaucin sassaƙe sanarin kuɗin aikin hajjin da ya hana wasu maniyyata su kuni.
Akwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage. Magana gidaje ne, magana wasu kwangilan da ake basu, wasu abubuwa waɗanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke da masoya sansani sansani. Shiri na 191 cikin jerin shirin manuniyan da ke son warware duk wani rudani. Mai yuwa kuma kokarin kwakule ramin rudanin ne ya sa masa da jijin tare Najeriya ta dage kan cewa ai sai an yi aiki tukuru game da hukuncin kotun koli akan ƴancin kananan hukumomin Najeriya da ke neman barin baya ya ba zani. Sanata Abdul Ahmad Ningin jihar Bauchi ya ce idan dai har ana son kananan hukumomi su samu cikakken yancin gashin kai to har yanzu dai akwai bukatar ganin an hada kai da gwamnoni.
Mafi yawan wahalhalu da dan kasa yake fuskanta da shi kansa shugaban lokagama yake fuskanta shine rashin kuɗi ya je wurin su kuma a rubuce ga yanda kuɗin suke shiga amma ba a san yanda kuma kuɗin suke fita domin salwantar da su ba. Saboda haka Supreme Court ce duk abin da tsarin mulki ya nuna kan cewa lokagama ta ci gashin kanta a samu zababbu domin a samu a aiwatar mutane ayyuka. Saboda haka mu a matsayin mu na majalisar dattawa mun yi imani kan cewa kafin a samu a farfado rayuwa sai an duba baya an ga irin rawar ganin da lokagama suka yi a baya, amma kafin nan mutane a basu su zabo mutanen da za su idda bukatun lokagama ta wajen kuɗi ba, saboda ba da kuɗin ka zaka yi ba, da kuɗin mutane ne. Saboda haka
waye ake son ya bar su din?
Akwai alhakin gyaran tsarin mulki, sai muka ce to bari mu yi gyaran tsarin mulki wanda zamu roki gwamnati da su ƴan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa Annabi kar su duba kansu su duba gobe su yi wa kansu kiyamalaini su tsaya su dau lokagamman tsin da suke ciki wannan cikas ake samu bisa la'akarin da ake ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa. Na ɗaya kenan. Na biyu ayi la'akari da su waye ne kuma za a zabo su zauna akan kuɗin jama'a domin su yi wa mutane aiki. Wayan abubuwan su ne muka dau wajen awa hudu muke tattaunawa.
Su ma dai masu kishin dawo da martabar kananan komai a Nigeria irin su Hajiya Fatima Abubakar cewa suke ai gangara gangarar gangancin gangan ne ma a cigaba da yi wa kananan hukumomi rauni.
Idan kowace karamar hukuma ta zama kudinta na kanta ne ita take da hakinta, ƴan local government din za su iya holding din chairman din su accountable, za su iya kai bukatar su ga abin da suke so ga abin da suke so. Sannan kuma kowace karamar hukuma ai zaki ga akwai wani abu da shine babban matsalarta wanda kila ɗan asusun gamayya ne, kila wannan ba zai zama abu ne wanda zai ja hankalin ita gwamnatin ba. To amma idan ya kasance ana ba su kuɗin su da kansu kuma asusun su nasu ne, to kinga idan ma ka samu wanda zai almudahana wani ba zai yi ba. So zaki ga a dalilin haka chairman na karamar hukuma zai iya kokari ya kamanta abin da yake faruwa. An kika to duba lokacin sai 1999 din nan ai suna kamantawa gaskiya. Su yanzu misali gwamnonin za su ji dadi a ce kawai shikenan kuɗin su yana hannun shugaban ƙasa shi zai kashe musu, kuma gaskiya kananan hukumomi sun fi kusa da mutane.
Game da zube ban ƙwariyar zube zaben kananan komin da ake ta yi a sassan jihohin tarayyar Najeriya kuwa shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan Gatin ne ke cewa jama'ar jihar Jigawa sun riga sun karɓi zaben kananan komi da kyakkyawan tsammani.
Abin alfahari shine al'umma sun fito kaman wani general election, saboda tunda suna shauƙin kananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka, kuma sun ji Supreme Court verdict cewa kowace jiha ta yi zaɓe kuma a tura kananan hukumomi kuɗaɗensu domin bi wanda ya ƙara musu sha'awa don su fito su tabbatar an yi zaɓe.
Kuma wannan ya nuna mutane na da shauƙin zancen dai autonomy ɗin nan, wato ƴancin kananan hukumomin.
Gaskiya mutane na da shauƙin wannan, kuma kamar yadda ka sani mu jiha Jigawa da mu ana yi. Akwai tsari da dokoki da majalisa ta yi na irin first line charge, ma an cire wannan gaba ɗaya ake ba su kuɗinsu a tabbatar cewa an biyo kananan hukumomi rashin kansu, domin na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu.
Sai dai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar APC da ta lashe zaben kananan hukumomin jihar Jigawan Alhaji Aminu Gumel ya ce zaben kananan hukumomin fa ya bar su da ɗan wani saɓani.
Ya gaskiya kamar ko ba a masa adalci ba, amma duka ƴan jam'iyya ne kamar ne a matsayin cewa mun zai APC da jihar Jigawa kowa mun rungume shi kuma mun ba su hakurin a zo a zauna a cikin nan, kuma samu a nan ba sai ka samu a can. Shi mulki Allah ne ke ba shi ga wanda ya so a lokacin da ya so, dole sai an yi hakuri kuma mun ba su hakuri, kuma mun ci gaba da ba su hakuri.
Amma wasu suna ganin kamar wannan zance na zaben kananan hukumomi zai barazana ma haɗin kan jam'iyyarka ta APC misali.
Ba zai insha Allah ba za a samu matsala ba. dalili ko saboda yawan campaign na ba da tsoci da muka shiya shiya shi kansa ya ga muka cewar ba za a samu wannan matsala ba domin din da muka je zone din muka je a kadawo da wannan takarin wannan zone din mutane sun fito kusa kwarkwatar su har mutanen da aka bata din ma sun zo an yi tafiyar da su kuma an yi kunwaci wanda za a zagaya a musu alƙawarka wasu ma ba su wasu abubuwan da wannan ba samu za su samu wannan da kuma ba su hakuri kamar da jama'a gwamnati na da yawa suma kasu ja a musu abubuwan
game da aikin hajjin da ake ta fargabar zai iya haura naira miliyan 10 kuwa shugaban kwamitin aikin hajjin a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Ja'far Muhammad Shatiman Burgune ke cewa za su yi sassake-sassaken samar da sauki ta hanyar tsai da santsini
akwai abubuwan da yake an riga an nisa kuma ya kamata a ci gaba da su abu ne aiki ne shiri ne na shekara guda kuma shi ma muna so ya tsaya ya yi aiki da dai kamata ya makasa adalci ya ji tsoron Allah saboda duk abin da zaka yi a committee na Hajj idan baka sa tsoron Allah ba to daga gini
da gwamnati ba ta bada tallafi a harkan aikin Hajji a ina abin ya bace
eto babban matsala wanda yake gaskiya daga tattalin arzikin kasa ta nan ne abin ya lalace saboda ba zan manta ba mun je aikin Hajji 2005 lokacin naji kusan naira 25 ake ba mu real naira 20 ma yaka bi na gwamnati to yanzu real dinga kusan 400 da wani abu take kusan 500 saboda dogaro da akai da kudin waje misali irin dala yanzu kudila kusan 1700 da wani abu take ba za ka hada ta lokacin da aka je aikin Hajji wanda yake dala kila lokacin ba ta wuce 500 ba ko 100 shekara biyu ma da wuce dala duka ba ta wuce 500 ba zuwa 300 da suka wuce duka ba su wuce haka ba kuma sai an yi converting inta dala sanan ta koma riyal to inda ake samun matsalolin kenan amma in Allah ya damu za mu yi kokari mu bi kadin tsarin aikin kai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne marun gana wasu kwangilan da ake ba su wasu abubuwa wanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin tallaka ya samu sauki
tutun da zamu yi baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafana marafiki ku a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda doka ta bada umarni domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 952 ne su yi sallamar sakin kujerin da sai sun sauka ne wasu suke da sun sani kuma amadadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin talakawa da na shugabanni ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau juma'a
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا فاني بن صالح نيني داركتنا يا الاباري دخول عند جماعة نا قنجر فتان الإسلام تناجيريا نكسا نسيحة تا اوانا لانا تجمع مي جرما اتشي قوة زونا لابيا الله سبحانه وتعالى ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da kasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum
ubangiji Allah ya saka da alkhairinsa masu sauraro baki da abin da ya sabo ake nan a shirin mu na yanzu kafin mi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Umar dan Mabudi wanda ya rasu a garin Tambol na jihar Sokoto kazalika muna mika karin sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Adamu Muhammad ma'ajin Akuyam dake jihar Bauchi wanda Allah ya warasuwa kwanan nan da fatan Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma bayar ɗan uwa hakurin wannan rashi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.